sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asari ta yau Asabar, wanda ta yi daidai da 13 ga watan Nuwamba shekara ta 2021 miladiya, inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa ƙarfe 10 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Kasashen Afirka sun yi yadda sabbishoyi a cikin sama da kilomita 8,000 da yara a daukacin nahiyar Afirka. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya faɗi jiya Juma'a cewa kowace rana ana samun ƙarin masu karɓar allurar rigakafin coronavirus ta uku. Ana ci gaba da gudanar taron sauyin yanayi a Glasgow har zuwa yau Asabar, bayan da masu tattaunawa suka cinna matsaya kan batun yarjejeniyar ƙarshe kafin wa'adin farko na ƙarfe 6 na yamma.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. A bangaren rahotanni kuwa, za a ji shin waɗanne irin matakai ake buƙatar ɗauka a Najeriya don yaƙar ta'addanci.
Ba shakka gwamnati tana iyakacin ƙoƙarinta. In ka duba ba tsaron ƙasa ne kawai aikin gwamnati ba.
Wani harin jirgin sama ya yi sanadiyar mutuwar dabbobi da dama. Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan, sai a biyo mu Sannu a hankali a cikin shirin. Bayan nan kuma muna tafe da shirinmu na Adawo Lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukkan mu a kai ga jin waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Kasashen Afirka sun yi niyyar dasa bishiyoyi a cikin sama da kilomita 8,000 da ya ratsa daukacin nahiyar, wanda hakan zai haifar da wani shinge da zai dakile zaizayar hamada Sahara, yayin da sauyin yanayi ya mamaye shi a kudu. An fara aikin da ake kira Great Green Wall a shekarar 2007 tare da hangen gina bishiyoyi ko dasa bishiyoyin da za su fada da fadin yankin Sahel daga Senegal a yamma zuwa Djibouti a gabas nan da shekarar 2030. Amma yayin da yanayin zafi ya tashi kuma ruwan sama ya ragu, miliyoyin itatuwan da aka dasa sun mutu. Ana ci gaba da kokarin shawo kan hamada a ƙasar Senegal a ƙaramin mataki. A gefen yamma na bangon da aka tsara, Ibrahim Fole ya tafi a ƙarƙashin inuwa mai sanyi ta bishiyoyin lemon tsami. Noman lemon tsami yana ba da mafaka daga zafi da yashi da ke kewaye da shi. A wajen ƙauyen, iska na tashi da yashi sama, lamarin da ke zama tamkar gayyata kwararowar hamada ne, wani tsari da ke kawar da rayuwa daga ƙasa mai albarka kuma ya canja ta zuwa hamada. Sau da yawa fari ko sare itatuwa ne ke haifar da hakan. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya faɗi jiya Juma'a cewa a kowace rana ana samun ƙarin masu karɓar rigakafin COVID-19 ta uku, sau 6 fiye da allurai na farko a cikin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi. Darakta janar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus shi ma ya ce a cikin wani taron manema labarai cewa kasashen da ke da mafi yawan allurar rigakafin suna ci gaba da tattara ƙarin allurar rigakafin, yayin da kasashe masu ƙaramin ƙarfi ke ci gaba da jiran alluran. Tedros ya ce wannan abun kunya ne da ya kamata a daina yanzu game da rabuwar kauna a duniya. Shugaban na WHO ya bada wasu misalan gaske cutar COVID-19, ciki har da cewa kusan mutane miliyan 2 sun kamu da COVID-19 an ba da rahotonsu a Turai a makon da ya gabata. Mafi yawa a cikin mako guda a yankin tun lokacin da cutar ta fara, kuma kusan an samu rahoton ɓullar cutar COVID-19 a Turai. Mutanen da suka mutu sanadiyar COVID-19 sun kai 27,000 da aka bayar da rahoto a Turai a makon da ya gabata. Ta wakilci fiye da rabin duk mutuwar COVID-19 a duniya a makon da ya gabata. Father White House ta faɗi jiya Juma'a cewa shugaba Joe Biden na da niyyar nada wata 'yar jarida da ta lashe Pulitzer kuma tsohuwar daraktan muryar Amurka Amanda Bennett a matsayin shugabar hukumar labaran duniya ta Amurka. Bennett ta shaida muryar Amurka da yammacin jiya Juma'a cewa na samu karramawa da wannan nadin, idan an tabbatar da hakan zan yi alfaharin yin aiki tare da dukkan 'yan jarida masu sadaukarwa a USAGM waɗanda ke yin aiki mai muhimmanci da wahala a duniya na goyon baya da kuma nuna darajar 'yan jaridu. Shugaban riko ta USAGM Kelly Chow ce ta sanar da nadin a jiya Juma'a da yamma a cikin sakon email ga dukkan ma'aikatan hukumar mai zaman kanta wacce ke kula da 'yan jarida daga cibiyoyin labarai guda biyar, wato muryar Amurka, ofishin watsa labarai na Cuba, Radio Free Europe, Liberty da sauransu. Bennett, mai shekaru 69, ta yi aiki a matsayin daraktan muryar Amurka daga watan Maris shekarar 2016 zuwa Yuli shekarar 2020. Ta yi murabus ne bayan da majalisar dattawa ta tabbatar da Michael Park, shugaban dindindin na USAGM mai kula da muryar Amurka, shi ne shugaba Donald Trump ya zaɓa don tafiyar da hukumar.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara. Kamu a kai gajin kashi na biyu, baran mu gabatar muku da rahoton mu na farko. Matsalar koma bayan tsaro ba abu ne kawai da ake fama da shi a Najeriya ba, har ma da sauran kasashen duniya. Sai dai bambanci da ake da shi da na sauran kasashen shi ne karancin jami'an tsaro da za su iya magance matsalar a Najeriya, wanda masana ke ganin cewar idan za a magance wannan matsalar za a iya kawo ƙarshen matsalar tashi ɗaya. Hakan ya sa tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji General Abdulsalam Abubakar kira ga mahukunta akan inganta fannin tsaro da ƙara yawan jami'an tsaro a ƙasar.
To alhamdulillah, in ka lura kowa ya san tashin hankali da ya damu Najeriya. Ana kashe-kashe ba gaira ba dalili, ana sace-sace, ana kama mutane a kora su kamar awakai a je ana so sai an biya kuɗi kamar dai za ka kai ka dabba kasuwa a yi ciniki kafin a saki wa'innan mutane. Wa'innan abubuwa suna faruwa sabili da mutane suna da makamai a hannunsu. Sabili da haka wannan ya zama abin damuwa ba gare ni ba, a kowane ɗan adam zai yi baƙin cikin yadda abubuwan nan suke faruwa. Shi yasa muka ga ya kamata mu kira juna mu tattauna mu ga menene ya faru, yaya har ƙasar mu ta kai wannan matsayi da ake yi wannan.
Kamar a iya abubuwan da kuka iya fahimta waɗanda suka ta'azzara waɗannan abubuwa, ka yi magana wanda ya shafi cewar 'yan sanda ko kuma jami'an tsaro a Najeriya ana ainihin umfani da su fiye da kima, kuma babu kuɗaɗe da ya kamata a sa a bada domin sabunta kayayyakin aiki. Wannan kana ganin yana daga cikin matsaloli?
Kwarai yana daga cikin matsaloli. Ba shakka gwamnati tana iyakacin kokarinta. In ka duba ba tsaron ƙasa ne kawai aikin gwamnati ba. To amma ai sai akwai zaman lafiya kafin ma a samu ƙasa. Sabili da haka mun tattauna da jama'a kuma sun bayar da shawarwarinsu. Maganar shawarwari da suka kawo ya kamata a taimaka ma masu tsaron ƙasa a kula da lafiyarsu, a ƙara musu jama'a, a kuma ƙara musu bayan aiki. Kamar misali 'yan sanda, yanda dare da rana suna aiki amma aiki ya yi musu yawa. Ba su da yawa, ya kamata a ƙara musu mutane, a kuma ƙara musu kayan aiki, motoci da dai sauransu. Shawarwarin da jama'a suka bayar kenan.
Kun daɗe kuna ba ma ita wannan gwamnati shawarwari waɗanda suka shafi hanyoyi da za a bi a magance matsalar tsaro, kasancewar kuna da ƙwarewa ta sanin matsalar tsaro a Najeriya. Ana iya cewa gwamnati ba ta ɗaukan shawarwarinku ne ko ku shawarwarin ne ba sa kaiwa gare ta?
To ba zan yi wa gwamnati adalci idan na ce ba sa jin shawarwari ba. In ka ba da shawara shi mai gwamnati ita ta san inda wahala ya fi yawa, kuma komin shawaran da ka baya dole sai sun bi shawarar da na bayar da kai ka bayar da wance ta bayar tattara komai da komai su yi abin da ya kamata. Gwamnati a kowane lokaci tana cikin tsakamaimiya. Na farko makarantu, asibiti, hanyoyi da sauransu. To kamar yadda nake cewa a kowane lokaci amma ai sai akwai zaman lafiya za a yi waɗannan abubuwa. Sai da zaman lafiya za a samu ƙasa. Dole ne a yi ƙoƙari ta kowane hanya za a kawo zaman lafiya. Kuma in an samu zaman lafiya tun da gwamnati ba za ta iya ɗaukan kowa aiki ba. Gwamnati ta yi ƙoƙari ta ƙirƙiro yanda mutane za su samu yin abu na hannunsu su samu abin da za su yi zaman masarufi da shi. Menene nake nufi? Kamar dole a gyara hanyoyi, asibitoci da makarantu wanda gwamnati ba dole sai an sa kuɗi da yawa ba tun da yake a halin yanzu nan mutane ba su da kuɗi. Akwai talauci a ƙasa. Dole a yi wani abu yanda za a samu a ba mutane hanya da za su samu kuɗi su san yanda za su yi furkanci rayuwarsu.
Tsohon shugaban mulkin sojin Najeriya kenan, General Abdulsalam Abubakar. Har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Za a ci gaba da gudana taron sauyin yanayi na COP26 a Glasgow. Har zuwa yau Asabar bayan da masu tattaunawa suka kasa cimma matsaya kan batun yarjejeniyar ƙarshe kafin wa'adin farko na ƙarfe 6 na yamma. Dole ne amince da rubuta yarjejeniya da kuma sanya hannu ga duk ɓangarorin taron. A yanzu ni da tawagata muna tattaunawa mai zurfi tare da ƙungiyoyi da jam'iyyu a ƙoƙarin nuna ra'ayoyin da aka bayyana, nemo ma'auni masu dacewa da inganta rubutun da za a samar tare. Inji shugaban COP26 Alok Sharma a cikin wata sanarwa da aka buga da yammacin Juma'a a shafin yanar gizon taron kolin. Sanarwar ta ce za a buga sabbin daftarin rubuce-rubuce cikin dare kuma za a gudanar da wani gajeren zama na gaba daya bayan karfe 10 na safe a hukumar kasar. Tawagogin kasashe 197 na kokarin cin matsaya kan yarjejeniyar yaki da sauyin yanayi da kuma cigaba da dumamar yanayi zuwa ma'aunin Celsius 1.5 sama da matakin masana'antu. Makasudin da aka amince da shi a birnin Paris a shekarar 2015 da ake ganin yana da matukar muhimmanci wajen kaurace munanan tasirin sauyin yanayi. Daga ƙarshe, Sara Duterte, yar shugaban kasar Philippines mai barin gado Rigado Duterte, za ta tsaya takarar mataimakin shugaban kasa a zaben shekarar 2022 kamar yadda masu sa ido kan zaben gwamnatin kasar suka faɗa yau Asabar. Bayan shafa watanni ana rairayin cewa za ta nemi mukami da farko. Hukumar zaɓe ta sanar a shafinta na Facebook cewa Duterte ce za ta tsaya takara babban mukami na biyu a ƙasar, inda ta maye gurbin ɗan takara. Matakin nata ya zo ne gabanin wa'adin ranar 15 ga watan Mayu Nuwamba ga 'yan takara su 6 a zaben watan Mayu. Nan da nan jam'iyyar Ferdinand Marcos Jr. da kuma magajin tsohon mai mulkin kama karya ta amince da ita a matsayin abokiyar takararsa a zaben. Duterte dai an yi hasashen za ta tsaya takarar shugaban kasa a yunkurinta na mai gurbin mahaifinta, wanda kundin tsarin mulkin kasar ya haramta sake neman wa'adi na biyu na shekaru 6, kuma yana fuskantar bincike daga kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa kan yakin da ya da muggan kwayoyi.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. A daidai lokacin da ake ci gaba da samun rashin jituwa tsakanin makiyaya, manoma da rikicin kabilanci a jihohin arewaci ta tsakiyar Najeriya, wani rahoto kuwa na bayyanar da irin kisan gilla da aka yi wa dabbobin Fulani da ke cikin daji a jihar Taraba. Ga wakilin mu Salisu Muhammad Dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
da jirgin ya kai a wani daji na karamar hukumar Takum inda kuwa ya tsani gujen wuta a kan shanayen Fulani da su inda kuwa ya nasar da kashe shanu sama da 1000 a wannan gujen wutan da ya tayi a cikin wannan dajin da kuma ya jikkata wasu Fulanin waɗanda kuwa a halin yanzu suke asibiti a karamar hukumar Takum suke karban jinya. Wani bawan Allah da ke da zama a karamar hukumar Takum wadda ya tabbatar mana da akuwan lamarin tare da masa alƙawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba saboda dalili na tsaro wanda ya shaida min yadda lamarin ya auku kamar haka.
Menene ke faruwa a yankin ku na Taku?
Su wani jirgin sama. To gaskiya jirgin ya kashe shanu da dama. Na farko ya fara rantar ka ya kashe shanu akalla sama da 500 a ranar Talata din misalin ƙarfe 11. Sai kuma ranar Laraba ya sake zuwa da yamma lokacin sun dawo daga su ya sake kare kashe waɗansu. To gaskiya yadda aka yi ma shanun akwai alama kamar jirgin sun yi amfani da gurmet a cikin shanu. Sun shanun sun ji rauni matuƙa. Sun sama da shanu 1000.
To ko menene ma shugabannin kungiyar Fulani rashin jiha Taraban a karamar hukumar Takum za su ce akan wannan harin da jirgin ya kai? Baba Bello Chairman dogon shugaban kungiyar mai yace Allah na karamar hukumar Takum wanda ya min karin bayani akan akuwan lamarin.
To mu dai ba mu sha abu sun sauka ba kawai da rana kawai jirgi ya zo kai shanu kai Fulani sun kai 30 da wani abu na farko kenan. War Fulani yana shirye shi muhala har da wani yaro sama ya ji ciwo. Fulani ya same shi a hanya zo ga asibiti a ku Arafa. To aka wai gari sake dawowa da karin jiya banda jiya shi wajen karfe 4 kala haka da sake zuwa kuma ta wannan jiya da ta wajen bingiri ya samu shanu wani Fulani yana shi Allah ya kawo shi ya kai ya sake yake da dari ma sake 150 dari da sauka wani Fulani ma na tawo shi makwacin sa wallahi to ban san ni ne dalili ba aka kawo dai ba hawa ba ko kawo ya kawo jirgin sama kawai na zuwa ya sa su a duk da kasa ka sai ki sai ni sai ku ba kuma idan muna na ku zo ta kuma akwai sauran ko sauran kuma ga ya ji gidan sarki ta za ku je gani da ido kai ku zo kuma ba wanda muka gani muka cikin tona na
to ko mahukuntan jihar Taraba suna da masaniya akan wannan lamarin tambayar kenan da raiwa shugaban karamar hukumar Takum a jihar Taraba wanda na fara tambayar sa da sunan sa.
Sunana Honorable Shiban White Kare, Chairman na Takum Local Government a Taraba State. Wannan labari ni man na ji ne yadda ka tambaye na yadda na ji amma ba wanda ya kawo reporti a wurina. Ni dai na san jirgin da yazo helicopter ne wanda yazo da daukar na shi da cewa dan Juma da mahaikaci suka zo suka duba aiki na asibiti a Takum suka koma ranan sun zo daga Jalingo suka koma kan wajen Jalingo. To magana har babe mutane da suna fadan na ji nace ai nani haka yi ba wanda zai fita zalla ya min gagaya man.
To sai dai na koyi kokari domin yin ta bakin rundunar yan sandan jihar Taraba amma lamarin ya ci tura na tuntubi kakakin rundunar yan sandan jihar wayansa a kashe kuma na aike masa sakon gata kwana shiru kake ji. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Hukumomi a jamhuriyar Nijar kuwa sun bi sahun sauran kasashen duniya don karrama wannan rana ta yau 13 ga watan Nuwamba a matsayin ranar yaƙi da cutar huhu, inda aka ƙara jan hankalin jama'a akan muhimmancin kare kai da baiwa ƙananan yara kariya da ta dace don gujewa kamuwa da wannan cutar. Abokin aikinmu Haruna Mamman Bako ya aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton.
A dukkan fadin duniya a yau ne ake tunawa da ranar yaƙi da cutar huhu, abin da ya sa hukumomin jamhuriyar Nijar an karar da 'yan ƙasar game da wannan lamari da ke kasancewa ɗaya daga cikin manufofin gwamnatin ƙasar na tabbatar da samar wa 'yan Nijar cikakkiyar kiwon lafiya. Dr. Idi Iliyasu mai nasara shi ne ministan kiwon lafiya na ƙasar, kuma shi ne ya tunatar da 'yan ƙasar na jamhuriyar Nijar zagayowar wannan ranar a kafofin yaɗa labarai na jamhuriyar Nijar game da irin matakan da ya kamata ɗauka domin yaƙi da cutar huhu.
La prise en charge des cas à tous les niveaux, l'accélération de la mise à échelle de l'utilisation de l'oxymètre de pouls, l'accélération de la mise à échelle de la stratégie.
Ya kamata a rinka ɗaukar nauyin masu cutar huhu a kowane mataki. Haka ma an tabbatar da kowa na iya amfani da na'ura mai auna numfashi. A rinka ɗaukar nauyi a asibitance na kamuwa da ƙwayoyin cutar
cutar da ke haddasa ciwon huhu tare da baiwa yara da mata kwayoyin magunguna da ke iya taimakawa wajen yaki da cutar huhu. A cewar wani dan jarida na garin birnin Kwanni mai suna Haruna Ibrahim Ras, wanda ke gabatar da shirye-shirye da ke la'akari da kiwon lafiya a wani gidan radio mai zaman kanshi na birnin Kwanni da ake cema Radio Niya FM, yayi bayani da nuna gamsuwarsu da yanda gwamnati ta kula da wannan ranar, musamman irin jawabin da shi ministan kiwon lafiyan kasar yawa ɗan kasar albarkacin ranar yau 13 ga watan Nuwamba na yaki da cutar huhu ta duniya. Haka zalika yayi kira ga hukumomin kasar da su kula da makare asibitin ne da magunguna domin tunkarar wannan lokaci na busawar sanyin hunturu a yankin Sahel, wanda a wannan lokaci ne manya da yara ke fama sosai da kamuwa da cutar huhu da ke iya aika rayukan jama'a barzahu.
Eh, mun godiya da jawabin ministan kiwon lafiya na kasar Niger dai dangance da kama wannan rana ta yaki da ciwon huhu na duniya. Kuma kira gare mu ga gwamnati da Allah da Annabi ta yi kokari a kai magungunuka a cikin asibitin ne na kasar Niger. Kasancewa wannan lokaci na sanyi da ya kama, masu fama da ciwon huhu suna fama da wannan ciwon, kuma har take iya saka mutum ya rasa rayuwar shi. Da fatan kuma gwamnati za ta shawarari kiran namu da kyau.
Ita dai wannan cutar ta huhu ta fi haddabar yara kankana, musamman irin wannan lokaci na busar sanyin hunturu a yankin Sahel. Shi yasa ministan kiwon lafiya na jamhuriyar ta Niger Dr. Idi Iliasu mai nasara cewa a rika kankare cutar, a rika kankare cutar tamuwa wa yara idan ana son kankare musu cutar huhu, da ma ba su ingantaccen abinci da ma kasancewa a cikin tsafta a kowane lokaci. Haruna Mamman, Bakwa na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To har yanzu dai masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin dawo lafiya zai kawo ƙarshen tattaunawa da jami'ar hulɗa da jama'a ta hukumar Castilla mai sa ido akan dokokin tuki a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya, Mrs. CMA Joy, akan sanya wutar traffic light a wasu sassa na jihar. To a yau za mu tashi ne daga wannan gabar.
Ka san inda aka hada jama'a da yawa, wani lokaci yakan kasance sai ka gan wani ya zo ya gan kaman shi ya fi kowa sauri, in hanya bata bashi traffic light bata bashi wuce ba, sai ka gan yana kokari ya zo ya wuce, ko kuma in ya gan ta tana kore can da nesa yana zuwa, sai ka gan ya kara gudu yana zuwa, ko da in ya zo kusa ta ce mai ya tsaya, sai ka gan bai so ya tsaya yana kokari ya wuce. To akan samu iri wayannan mutane jifi-jifi, amma kowace rana muna fadakar da mutane su dinga bin dokokin traffic light domin kar a samu hatsari a wayannan junctions da akwai traffic light. Kuma mukan sa jami'an mu kuma su tattaya a wayannan traffic light din su ya tabbata cewa suna sa ido in sun ga mutum yana taho da gudu yana so ya zai wuce ko da hanya bata bashi ba, sai su dan mai hannu yanda zai dan taya kar ya wuce kar a samu hatsari.
To amma dan wasu suka rike gora, ko ga jin su haka?
A'a, ba mu ce ma jami'an mu su rike gora ba, kuma ba mu so mu gan su suna rike gora a hanya, amma ka gan suna rike gora wayannan ba jami'an mu bane, maybe wasu ƴan bata gari ne kawai suna rike gora, amma jami'an mu ba su da izini su rike gora. A kullum shugaban hukumar Kasliya wato Major Garba Yayarimi mai murabus yana fadakar da mutanen mu, ana ba su dokoki kamin su fita hanya, kuma wannan doka muna da shi kar kowa ya rike gora, ba a so a gan jami'an Kasliya rike da gora a hanya.
To a wasu lokuta jami'an ku suna idan mutum
wasu direbobi sun koka cewa idan suke parking mota kaman a gefen hanya musamman yanda ake ta gyare-gyare akan tituna haka nan sai kaga kafin mutum ya fito sai ya zo ya iske an kwance mai lambar mota na baya ba san matsayin wannan abu ba akwai doka da sai haka
to muna da dokoki da yawa da ya nuna cewa kar a yi parking a inda bai kamata ba to kaga idan mutum ya zo da motar sa ya zo ya ije a inda bai kamata ba idan wannan mota tana kawo matsala wasu motoci ba su samu dama su wuce yanda ya kamata to kaga yana causing abin da yake kira obstruction kenan a hanya so doka ta ba mu izini mu sa mu nemi hanya da za mu yi wannan mutum zai doke wannan mota daga wurin kuma ba zai sake koda wata rana ba zai sake zo yayi parking a wurin ba so wani lokaci kaga akan cire plate number din domin ba mutum din a wurin kuma ba inda za a iya a same shi amma wannan dan an kwance plate number din zai zo ya bi baya ya zo ya karba to kaga nan sai a fadakar da shi domin wani yakan faka motar ya tafi ya yi awa biyu uku hudu yana waje motar kuma tana nan tana causing obstruction a hanya
to a ƙarshe yanzu wani irin kira za ku yi ga waɗanda da suke garuruwan da ke cikin wannan jiha inda aka sa wannan fitila ɗin nan na traffic light
to muna kira ga jama'a masu tuki musamman in suka je junction da akwai traffic light ya kasance kowa ya hakuri ya jira wannan traffic light ɗin ba ta wuce minti daya da rabi kowa zai samu ya wuce idan dai an samu an yi hakuri domin sandaya akan samu an motoci sun je sun buge junansu akan traffic light don ba hakuri amma in kowa ya yi hakuri za a wuce a tafi inda za a je lafiya
to madalla a gaida Mrs. Yemi Joy na hukumar Kasliya mai kula da dokokin hanya a jihar Kaduna kuma anan muka kawo karshen tattaunawar tasu a mako mai zuwa wannan shirin zai shiga kasar Ghana inda tuni mutum 2,226 suka halaka ta hanyar hatsarin ababen hawa a cikin watanni 9 da wannan shekara adadin da ya haura alƙalumar bara cikin watanni 9 inda mutum 1,827 suka mutu a cewar sashen 'yan sandan Ghana mai kula da motoci idan Allah ya kai mu sabon mako wannan shirin zai dubi yadda bankunta ke tunkarin wannan abin fargaban a ƙasar Ghana amma kafin nan a madadin Sani Sha'ibu Malumfashi da bakuwarsa Mrs. Yemi Joy jami'ar hulɗa da jama'a hukumar Kasliya a jihar Kaduna da ma daukacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita wani sauti Baba Yakubu Makiri daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice
kasashen Afirka sun yi niyyar dasa bishiyoyi a cikin sama da kilomita 8,000 da ya ratsa daukacin nahiyar wanda hakan zai haifar da wani shinge da zai dakile zaizayar hamada sahara yayin da sauyin yanayi ya mamaye shi a kudu an fara aikin da ake kira Great Green Wall a shekarar 2007 tare da hangen gina bishiyoyi ko dasa bishiyoyin da za su fada da fadin yankin Sahel daga Senegal a yamma zuwa Djibouti a gabas nan da shekarar 2030 amma yayin da yanayin zafi ya tashi kuma ruwan sama ya ragu miliyoyin itatuwan da aka dasa sun mutu
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku sai kuma idan Allah ya kai mu can an jima cikin daren ku karfe 9 da rabi agogon Najeriya Niger Kamaru karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita sautin shirin Hailu Haili ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace, salam.